ta addinin musulunci muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya wanda da ikon sa da sahalewar sa Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon haduwa a wannan jami'a a kuma wannan rana ta Lahadi ko rana Asabar yau muna 15 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallama 1446 wanda kuma yayi daidai da 15 ga watan 3 miladiya ta 2025 muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya marar iyaka da wannan dama da ya bamu muka samu wannan haduwa domin tattaunawa akan wannan matashiya mai matukar muhimmanci hanyoyin da za a canza miyagun ɗabi'u ko gyara miyagun ɗabi'u da suke gudana a cikin matasa mazansu da matansu a cikin al'umma ta musulmi babu shakka wannan mawdu'i yana da muhimmanci kwarai da gaske musamman a wannan lokaci da muke ganin abubuwa suna ta lalacewa suna ta tabarbarewa ana ta ƙara samun ci baya a ɗabi'u na matasa mazansu da matansu saboda wasu dalilai na cikin gida da kuma wasu dalilai na waje duk sanda ake magana akan matashi to ana magana ne akan wani sinadari wanda da shi ne ake gina al'umma tubali ne ginin al'umma ana iya gane al'umma da za ta samu ci gaba da ɗaukaka ta hanyar matasanta da irin tarbiyyar da suke da ita da kyawawan ɗabi'u da suke da shi mai hikima yana cewa walasta bi'amirin bunyana qaumin idza akhlaquhum kanat kharaba ba za ka taɓa gina wata al'umma ba idan ɗabi'un al'ummar wannan ya zanto ba ya da kyau duk sanda ya zanto ba kyakkyawar ɗabi'a kyawawan hali a cikin al'umma ta wani al'ummar matacciya ce ba kuma za ta taɓa ci gaba a rayuwarta ba don haka in ana son a gina al'umma sai an gina mata kyawawan halaye ala innama al'umamu al'akhlaqu ma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu ɗabi'u kyawawa su ne al'umma idan aka rasa kyawawan ɗabi'u a cikin al'umma an rasa wannan al'ummar shi yasa duk al'ummar da ake so a ruguza ta a kai ta ƙasa to za a yi ƙoƙarin a ruguza ɗabi'unsu kyawawa da halayensu masu kyau domin aka yi wannan to shikenan an rusa wannan al'ummar ba ta inda za ta iya zuwa ba ta inda za ta samu ci gaba mu al'ummar musulmi mu muka fi kowa mu yi alfahari da kyawawan ɗabi'u saboda mu muke bin addinin wanda ya fi kowa kyawawan ɗabi'u shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallama manzon da aka aiko shi musamman ma saboda wannan saboda ya gyara kyawawan ɗabi'un al'umma yana cewa inna ma bu'istu li utammima makarim al-akhlaq an aiko ni dan in cika kyawawan ɗabi'u Allah ya yabe shi da kyawawan ɗabi'unsa wa innaka la ala khuluqin azim Allah ya ce kana da kyawawan ɗabi'u masu girma ya samu wannan shaida daga Allah to mu da muke bin wannan addinin muke tutiya da wannan annabin wanda ya fi na kowa ya kamata mu fi kowa kyawawan ɗabi'u to amma saboda an raba tarbiyyar mu tun daga farko da wannan koyarwar sai ya zanto ga mu muna da fitila a hannu amma mun kashe ta muna tafiya a duhu ba kuma irin hatsarin da ba za ka gamu da shi ba matukar kana tafiya a cikin duhu mu Allah ya bawa haske hasken karantarwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da mala'ika Jibrilu ya yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama allamahu shadidul quwa ya ba shi haske na alqur'ani wanda shi ne hasken da ya fi kowane haske haskakawa babu wani duhu da wannan haske bai haska ba وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هكا الله سبحانه وتعالى يجيا والنبي صلى الله عليه وسلم يا باشي هسكي ونزي هسكي كمتاني دشي. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الله يجي ياكم متاني هجا مي كرفي تازو مكو دقا أبنجي جنكو كما منسو كرمكو دا هسكي مي بيناوا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. توما سبو دووتا وكما يدى أكر غا أكي واساد هنك لمو سيمك جيفر دوان نحسكين دوان نفتلر سيمك زاقوم لك تفيا أشكين دهو. الله ينتشوها أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ينزوان ديك ما تتشي ميتا فأحييناه سيبك راياشي وجعلنا له نورا مكا سنيا مسا هسكي يمشي به في الناس ديك تفيا دوانا هسكي أشكي متاني زي زمك مر وان ديك tafiya a cikin dufai kuma zai taba fitowa daga ciki ba za su zama ɗaya ba. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya ba mu haske amma mun kashe wannan fitila ko mun ajiye ta mun zabi mu yi tafiya a cikin duhu. Allah ya ba mu kafafuwa ya ba mu diri mai kyau ta yadda za mu yi tafiya a miƙe kyam amma mun zabi mu riƙa tafiya da ka. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. تتاجت إن متى سأقول شنكوة الأمة دن ألالا تامس نبي أرسو ألالا تامس كاوا وانها لي أرسو سزمن بنزا وتببر من فاتي تمكيا أكو يوش سناتا أي كباد لبارانا wajen su ga cewa sun lalata wannan tarbiya da musulunci yazo da ita da wannan haske da musulunci yazo wa al'umma da shi. Idan muna magana kan kyawawan halaye to kyawawan halaye akwai waɗanda ake halittar mutum da su tun farko akwai kuma wanda daga baya zai zo ya kwaikwaya. Hakanan ma munanan halayen akwai wanda tun farko dama mutum yana da su. Allah subhanahu wataala ya sifanta dan adam da cewa zaluman ne jahulan inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah ya sifanta dan adam da cewa mutum ne halitta ce mai yawan jahilci kuma mai yawan zalunci. Gwargwadon yadda mutum ya san Allah yake jin tsoransa, gwargwadon yadda zai fita daga wannan jahilci, gwargwadon yadda yake ganin girman Allah subhanahu wataala yake jin tsoron azabarsa, gwargwadon yadda zai nisanci zalunci. Akwai ɗabi'un da ɗan adam yana da su wanda zai koya tun daga gida. Wataƙila mutum ya tashi ya samu mahaifinsa marowaci ne, shi ma ila ya tashi ya zama marowaci, ko ya samu mahaifinsa mutum ne mai karamci, shi ma ya gani ya tashi ya zama mutum mai karamci. Sun tarbiya irin abinda mutum ya samu iyayensa akai suna masa tasiri, ko masu kyau ne ko marasa kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Duk wani ɗan adam ana haifansa akan fitra wato halitta ta asali, amma iyayensa ne daga ƙarshe za su mai da shi ko ba Yahudi ko ba Nasare ko ma su mai da shi ba maguje. Saboda haka akwai khilqa jibiliya da ɗan adam yake zuwa da ita a lokacin da wasu baki suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin su akwai Abdul Qais al-Ashashaj annabi ya dube shi yake cewa inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allah wa rasuluhu kana da wasu kyawawan halaye guda biyu da Allah da manzansa suke so sune al-hilm wal anat kana da juriya kuma kana da bin abu sannu sannu yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama dabi'un tare da ni suke ko ku halitta ce da Allah subhanahu wataala ya mun annabi yace a haka Allah ya halicce ka da su to wasu suna ganin cewa duk mutumin da ka ganshi mutumin kirki to da ban can a mutumin kirki din ne kuma ba zai taba zama na banza ba wanda kuma ka ganshi mutumin banza suka ce to da ban can mutumin banza ne ba zai taba zama na kirki ba wato suna ganin cewa dabi'a halitta ce kamar yadda zaka ce wannan fari ne wannan baki ne wannan mai tsawo ne wannan gajere ne ba wanda zai zanto gajere kuma ya mai da kanshi mai tsawo sai dai hakura haka ba wanda zai zo mai tsawo kuma ya mai da kanshi gajere to suke ganin dabi'a haka take wa mukallifu al-ashiya'i fawqa tiba'iha mutatallibun lil-nari mutatallibun fil-ma'i jazwata nari sai kuma mutumin da zai rika zuwa cikin ruwa ne yana neman garwashin ruwa ya shiga cikin ruwa amma wai garwashin wuta yake nema ce kaga wahalar da kansa kawai yake to akwai masu wannan ra'ayi amma wannan ra'ayi ba shine daidai ba ra'ayi mafi inganci shine dabi'a ana kwaikwayarta akwai wacce take ta halitta ce wani tun asali Allah ya yi shi mai hakuri ne wani tun asali Allah ya yi shi mai fada ne wani tun asali Allah ya yi shi mai bin abu sannu sannu wani kuma mai garaje amma kuma akan koya mai fushi yakan iya koyan hakuri hakanan mai garaje yakan iya koyan bin abu sannu sannu hakanan wanda yake mai rowa yakan iya koyan kyauta ya zama mai kyauta hakanan aka samu akasi mai kyakkyawan hali kuma ya koma mara kyakkyawan hali annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ayyuhan nas innamal ilm bitta'allum wal fiqh bitafaqquh ana samun ilimi ta hanyar koyo ana samun fahimtar addini ta hanyar neman sa a wata ruwayar yana cewa innamal ilm bitta'allum wa innamal hilm bitahallum ana samun ilimi ta hanyar koyo hakanan ana samun hakuri ko juriya ta hanyar koyo Allah subhanahu wataala yayi wa dan adam guzurin hanyoyin da zai koyi duk abin da yake so ya koya ya bashi guzurin duka na'urori wadanda za su yi masa amfani wajen ya koyi abin da yake so ya koya Allah ya ce wallahu khalaqakum wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ya ce haka Allah ya fitar da ku daga dufai daga cikin cikunan iyayenku mata ba ku san komai ba amma Allah ya sanya muku ji da gani ya sanya muku hankula watakila dan ku gode wa Allah saboda haka kaga ashe Ubangiji subhanahu wataala ya halicci dan adam bai san komai ba amma ya ainihin wadata shi da na'urori daban-daban a jikinsa wanda za su taimaka masa ya koya to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin sahihain hadisin Abu Sa'id al-Khudri mai yake cewa man yatasabbar yusabbirhu Allah wanda duk zai koyi hakuri to Allah subhanahu wataala zai sa masa hakuri din zai koyi hakurin ba sai iya magana suna cewa al-awaidu tanqulu at-tiba al-ada yau da gobe tana iya canza dabi'a wato wani abu da mutum yake da shi yau da gobe ta sashi ya canza saboda haka ashe idan mutum yana da kyawawan dabi'u to idan bai yi tsaya ya kula da su ba suna iya rikidewa su zama munana haka nan mutumin da yake da munanan dabi'u suna iya rikidewa su zama kyawawa idan ya bi hanyoyin da zai gyara dabi'un su zama kyawawa Musulunci ya tanadi hanyoyi daban-daban da zai iya gyara wa mutum ɗabi'a daga mummuna ta koma mai kyau ya koma asalin sa a bisa fitrar sa da Allah ya halicce shi da ita, ya koma yana rayuwa a cikin haske, yana gani tar, yana tafiya da kafafuwansa kyam a miƙe ba a durƙushe ba. Hanya ta farko ita ce kyakkyawar tarbiya, musamman ta addini. Tarbiya ta addini, aka ce tarbiya kowa ya san cewa daga gida take farawa, tun daga iyaye, uwa da uba, sannan ƴan uwa da suke tare da mutum, ƴan uwansa da waɗanda suke rayuwa da shi yau da gobe. Don ana son mutum ya zanto nagari, to tun daga farko ya kamata a kyautata masa kyakkyawar tarbiyarsa ta zama kuma tarbiya ta addini. Duk wata tarbiya idan babu addini a cikinta, tarbiyar banza ce. Kada ka zaci cewa kana ba wa ɗanka tarbiya matuƙar dai baka ba shi ilimin addini ba. In ma kana jin haka, to kana yaudarar kanka. Ɗanka ba zai samu tarbiya mai kyau ba sai ka koyar da shi addini, sai ka sa masa tsoron Allah, sai ka nuna masa abin da ya kamata ya sani game da Ubangiji tun yana yaro ƙarami. Wannan shine abin da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta nuna mana. Hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yana cikin Musnad Imam Ahmad, yana cikin Jami'u Tirmidhi, lokacin da yake gaya mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyo shi akan abin hawa, yake cewa ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka wa idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in katabahu Allah lak wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yadhurruka lan yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Ma'aiki sallallahu alayhi wasallam yace ya gulam, ya kai wannan yaro, inni uallimuka kalimat, zan sanar da kai wasu kalmomi, ka kiyaye Allah, ka kiyaye dokokinsa, shi ma sai ya kiyaye ka, ya baka kariya lokacin da kake neman ta. Ka kiyaye nashi dokokin, to duk sanda ka nemi kariyarsa zai kare ka. Ka kiyaye dokokin Allah, za ka same shi a gaba lokacin da kake neman taimakonsa. Ce idan za ka yi roƙo ka roƙi Allah, idan za ka nemi taimako ka nema wajen Allah. Yace ka sani, wannan Abdullahi dan Abbas Annabi ke gayawa, yace ka sani da a ce al'umma duka za su haɗu akan su amfanar da kai wani abu, ba za su amfane ka da komai ba sai abin da Allah ya rubuta maka. Da za su yi dandazo gaba ɗaya akan su cutar da kai, ba za su iya cutar da kai da wani abu ba sai abin da Allah ya rubuta maka. Yace an ɗauki alƙaluma kuma takardu sun bushe. Idan kun kula a lokacin Abdullahi dan Abbas yana ƙarami, har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, Abdullahi dan Abbas bai wuce shekara 15 ba. Saboda ka yaro ne kankani, amma ka ji irin dasa masa tarbiya ta imani da Annabi yake a zuciyarsa tun a wannan lokacin. To ta ina ne za ka ce irin wanda ya samu irin wannan kulawa tun yana ƙarami kamar shekarunsa ba zai zama wani abin koyi a duniya ba. Hakanan akwai agoda a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama, dan gidan Abu Salama ana ci da shi Umar. Kun san Annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri Ummu Salama bayan rasuwar mijinta Abu Salama. To akwai ɗansu Umar ya taso a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama, wata rana an kawo abinci, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga yana sa hannunsa ya sa nan ya sa nan. Sai Annabi ya ce ya gulam sammillaha wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik, ya ce ya kai yaro, in za ka ci abinci ce bismillah, faɗa ambaci Allah, sannan ka ci da hannunka da dama, sannan ka ci gabanka. Wannan tarbiya ce tun daga yarinta ake dasawa mutum san Allah da san Annabi sallallahu alaihi wasallam da san addininsa. Da dama iyaye a yanzu wannan baya gabansu, tarbiyar 'ya'yansu suna ganin kawai shine su sa su a makaranta, kowace makaranta su ba su ilimin sana'a shikenan sun ba su tarbiya sai yaro ya lalace sai ce na maka tarbiya ka lalace tare da cewa bai masa tarbiya ba ka damu da sanin addini dan kai san addini ka sa shi a makarantar da za ka karantar da shi addini amma da yake kamar yanda nayi a cikin shimfida ta na fada target din da aka yi ba wannan al'umma na arusa ta sai aka zare abin da ya shafi tarbiyar addini daga cikin makarantu babu magana a koya wa yara tarbiya ta addini ko ma wani irin addini addinin musulunci ko addinin kirista aka zare wannan daga cikin tarbiya don haka ba a damu da wannan ba su ma iyaye ba su damu da wannan ba illa yan kadan wa qalilun mahum ɗan kaɗan ne waɗanda harkar tarbiyyar ‘ya’yansu ta fuskar addini ta dame su saboda haka za ka ga ‘yan kaɗan ne waɗanda suka damu su sa ‘ya’yansu a islamiyya ko sa ‘ya’yansu a tahfiz ta ƙur’ani su ma waɗanda suke sa su ɗin ana ɗaukan wannan wani abu ne cikon benci amma ba shi ne hadafinsu na farko ba don haka idan da karatun islamiyyar zai ci karo da na boko to za a zubar da na islamiyyar ne saboda ba shi ne a gabansu ba to wannan ta sa wannan bangaren gaba ɗaya aka rarrake shi in ana so a samu gyara to tilas ne a tashi a gyara makarantu da manhajar karatu a shigar da karantarwa ta addini da tarbiyya ta musulunci a koya wa yara tauhidi da sanin Allah da sanin girman Allah a cikin zuciyarsu su taso suna jin wannan a ransu wannan shi zai zama wani abin da zai yi zai zama yana gadin su a koyaushe duk inda suka shiga suna tira Allah duk karatun da za su yi shi da sunan Allah da Allah ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq duk wani karatu da za su yi shi da sunan Allah ba za su cire Allah subhanahu wataala a cikin zuciyarsu ba ballantana su wayi gari suna cewa ka daina maganar Allah mu ka kabar mu bi abin da yake gaban mu ka ji dan musulmi ya taso ana masa maganar Allah cikin abin da zai yi yana cewa ka daina kawo Allah ka bar mu bi abin da yake gaban mu mun ce maka wannan abin addini ne to kaga tun daga nan zai zama maka cewa bai samu wannan kyakkyawar tarbiya ba tun daga farko to tilas ne sai an yi wannan tarbiya ta imani mu sani Allah subhanahu wataala shi kansa da wannan ne ya shigar da gyara mai yawa a cikin miyagun ɗabi'un da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu larabawa a kansu misali ɗaya tak da zamu bayar shi ne misalin giya wacce ta zama ruwan sha a cikin al'ummar larabawa kafin zuwa musulunci babu gidan da babu tulin giya kamar yadda ka san babu gidan da babu randa ko famfo na shan ruwa to haka yake a wancan lokacin babu gidan da babu abin din giya babu tulin giya saboda haka balarabe ba zai tashi yayi ne ya kwana bai sha giya ba wani zai sha da safe ya sha da rana ya sha da daddare in zai kwanta saboda haka ta zama ruwan shan su zuwa a canza wannan dabi'a cikin dan kankanin lokaci abu ne mai kamar mu'jiza amma a bisa koyarwa ta addinin musulunci bai zama mu'jiza ba kasashe da yawa har ma daga wasu kasashe da ake ganin manya ne suna da hanyoyi da dabaru iri-iri sun yi kokarin su ga sun kawo ƙarshen shaye-shaye amma har yanzu ba su iya kawo ƙarshen sa ba kullun abun kamar gobarar daji sai karuwa yake me ya jawo saboda ba a bi hanyar da ya dace a bi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dan kankanin lokaci ya cire wa larabawa tsananin sangiyar da suke da ita ta hanyar tarbiya ta imani da aka ba su shi yasa zamu ga ayoyin da suke magana akan giya wani lokaci sukan zo da maganar imani a farkon su ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku wadanda suka yi imani kada ku kusanci giya ku kusanci sallah alhalin kuna cikin maye kaga sai aka firawo su da wata sifa ta musamman da suke da ita ce imani ya ku waɗanda suka yi imani kada ku kusanci giya kuna cikin maye haka nan ayar da ita ce ƙarshe wajen haramta giya ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsun min amali ash-shaytani fajtanibuhu لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأن آية إتتي آية دعك حرم تجيا كات دعيتا دودة شواء أكوي وسلا لا تتو وأن آية نزوسكي تكم بين دكتكم مسلمي فنكي مغانا كما سأقول مغانا دهارشان النبي صلى الله عليه وسلم لا ربشي wadanda suke kamfen cewa babu wata aya a alqur'ani da ta haramta giya, cewa akai dai kawai ku yi nisa da shi amma ba ce haramun ba. Fajtanibuhu, wai Allah kawai yace ku ne sanci giya amma bai ce haramun bane. Saboda haka in ka tsautsayi yazo ya sa ka kusantota kenan ka sha a bakka. To masu irin wannan magana su ne wadanda ba su yarda da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba, kuma koyarwar annabi din, koyarwar musulunci gaba daya suke so su dubbike ta daga tushe. A shahid anan sai Allah ya kirawo su da mu'minai, saboda wannan sifar ta imani, ta tarbiyar imani da suka samu, ita ce za ta sa su guji giya. Saboda haka duk mutumin da kake so ya taso bisa turba mai kyau, ko yake kan wani abu mara kyau kake so ka raba shi da wannan abu, to yi kokari ka dasa masa tarbiya ta imani a zuciyarsa, tarbiya ta tsoron Allah, ta sanin Allah. Abu na gaba, lissafin ba zan rike ba, na nawa na fada. Almuhim abu na gaba, wato abu na biyu, mu dauka na biyu ne. Abu na biyu shine daga cikin hanyoyin da zaka wato cire mutum ko raba shi da wasu miyagun ɗabi'u, ka riƙa sanar da shi munin waɗannan ɗabi'un, ka riƙa sanar da shi irin abin da waɗannan ɗabi'un za su jawo masa nan gaba, lalatar da suke haifar masa a cikin rayuwarsa. Idan muka kula a cikin ayar da muka karanta yanzu, lokacin da Allah yake haramta giya, sai da ya gaya musu su nisance ta, sai ya gaya musu wata babbar illarta wanda duk su sun sani. Inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah fa hal antum muntahun. Sai Allah yake gaya musu shaydan ne fa ta hanyar wannan giyar yake so ya sanya gaba da kiyayya a tsakaninku, domin duk lokacin da mashaya suka shayu to komai na iya faruwa, fada na iya kaurewa, za a iya samun kisan kai ma saboda lokacin hankali ya kau. Duk yadda suke kaunar juna, suke son juna, yayin da suka yi shaye-shaye to za su iya komawa su yi sare-sare, za a iya samun masalwantar rayuka a dalilin giyar da suka sha. Sai Al-Qur'ani yake gaya musu cewa shedan ne yake son wannan ya yi ta faruwa a tsakaninku, ku yi ta kashe kanku, ku yi ta gaba da junanku, don da zarar aka yi fada ana cikin maye, to ko bayan an wartsake mutum ya ga an yi masa mummunar illa ba zai haƙura ba. Shi ya sa fadan daba har kullum baya ƙarewa, saboda idan suka yi shaye-shayen aka yi sare-saren, to da zarar kuma an wartsake, to wanda aka ji wa rauni ko aka yi masa mummunan sara, to fa zai rike abin a zuciyarsa, shi ma sai ya rama. Saka abin zai ta ci gaba ne. Shi yasa Allah ya ce shedan ne yake so ya jefa muku kiyayya da gaba a tsakaninku. Sannan babban al'amari shine ya hana ku ambatan Allah, ya hana ku zuwa sallah, ya hana ku yin sallar ma gaba daya. To kaga anan Ubangiji subhanahu wataala yana gaya musu munin abin, su yi kokari su bar wannan abin. Allah subhanahu wataala zai yi wa mutum wa'azi akan ya lizimci wasu halaye masu kyau, sai ya gaya masa munin halayen wato kishiyoyinsu, kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal insana khuliqa halu'a idha massahu ash-sharru jazu'a wa idha massahu al-khayru manu'a illa al-musalli. An halicci dan adam mai tsananin kwadayi, mai tsananin kwadayi ko mai tsananin raki, idha massahu al-khayru manu'a, idan ya samu alkhairi sai ya zama mai ruwa, mugun ruwa. Wa idha massahu alkhairu manu'a wa idha massahu sharru jazua, in kuma sharri wato wata musiba ta same shi sai ka ji shi da yawan raki, yana ta kokawa ya kasa hakuri ya jure sai Allah ce sai dai masu sallah dan ya gaya musu cewa sallah da lazimtarta da tsayawa akan ta da yin ta kamar yadda Allah yake so to tana magance wannan cuta da take cikin zuciya cutar ruwa da cutar raki hakanan Allah subhanahu wataala ce kanal insanu aktsara shay'in jadala dan adam mai yawan jayayya ne wa kanal insanu ajula dan adam mai yawan garaje ne kamar yace khuliqal insanu min ajal innal insana li rabbihi lakanut lalle dan adam mai taurin kai ne game da ubangijinsa to ta'ammuli da tunani akan miyagun dabi'u suna sanyawa mutum ya nisance su saboda haka yana daga cikin hanyar ka daina wata ta'ada da kake yi ko wani hali mara kyau kullum idan ka zauna ka rika tuno mummunan sakamakon irin wannan halin a kwakwalwarka ka rika zantar da kwakwalwarka wannan abu zai taimaka wajen abin ya rika fita daga ranka yawan gaya wa zuciyarka mummunan abin da kake yi zai taimake ka wajen ka bar shi misali wannan har ila yau akwai hadisin Abu Umama wanda Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin Musnad dinsa wata rana wani matashi yazo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya Rasulullah kai min izini in rika yin zina sahabbai suka yi wokansa saboda wanda mabunar magana da ya fada suna kai rufa mana bakinka Annabi yace ku kyale shi matso sai Annabi yace a matso da shi sai yaro ya matso matashi ne saurayi sai Annabi yace da shi kana son ayi zina da mahaifiyarka yace a'a Annabi yace to duk mutane ba sa son ayi zina da mahaifiyarsu kana son ayi zina da yarka yace a'a ce to duk mutane ma ba sa son haka ga yayansu kana so ayi da yar uwarka yace a'a Annabi ya ce to duka mutane ba sa so ayi da yar uwarsu kana so ayi da yar uwar mahaifinka ko mahaifiyarka yace a'a yace to haka ba mutane duka ba sa son haka to daga nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa a jikinsa yayi masa addu'a yace Allahumma ighfir dhanba wa tahhir qalba wa hassin farja ce ya Allah ka gafarta masa zunubinsa ka tsarkake masa zuciyarsa ka kare masa mutuncinsa daga wannan lokacin yaron nan bai sake jin abin da yake ji ba kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wannan dabara ta ya gaya maka munin abin idan lokacin da yake cewa a bashi izini ya je yayi wannan lalata baya tunanin cewa wanda zai yi lalatar nan da ita ko dai ta zama uwar wani ko yar wani ko yar uwar wani ko yar uwar baban wani ko yar uwar baba wani dole dai akwai wani wanda shi yake da alaka da wannan yaya kake ji da za a yi da naka zai ji ba dadi to haka su ma suke ji to da wannan ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa masa kin abin kuma ya masa addu'a yana daga cikin hanyoyin da za a raba mutane ko samari ko matasa daga mummunar tabi'a ko munayen halaye shine su yi kokari su kaurace wa guraren da abubuwan suke faruwa duk wata mummunar dabi'a to zaka tana da rukuni tana da masu yi ta tana da dabarta tana da inda in ka je can to abin kawai zaka samu ake yi in shaye-shaye ne akwai inda ɗan shaye-shayen suke in ma barayi ne akwai inda suke taruwa su yi tattauna da su fita sata ko ma wani irin dabi'a ce mara kyau akwai masu yi ta to yana daga cikin hanyar ka nisanci wata dabi'a mara kyau shine kada ka rika halarta inda ake yin ta Allah ce wallazina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil laghwi marru kirama Allah yana yaban bayin sa na kwarai yace su ne wadanda ba sa halartar gurin da ake masha'a ba sa halartar gurin da ake masha'a duk inda ake barna ba za ka gansu ba Allah subhanahu wataala ya gargadi mu'minai cewa kada su rika zama a majalisar munafikai inda ake gulma ake sukan addini wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayri innakum idhan mithluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah yake cewa Allah ya saukar muku a cikin littafin sa shine alqur'ani, yayin da kuka zauna wata majalisa kuka ji ana ambatan ayoyin Allah ana musu izgili, to ana izgili da addinin Allah, ana izgili da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, ana izgili da masu addini, ana fadar wasu maganganu na batanci ga masu addini ko ga addinin kansa. Allah ya ce to kada ku kuskura ku zauna a wannan guri sai idan waɗannan da suke waɗannan laifukan sun daina sun zama tare da ku sai ku zauna da su. Yace in kuwa kuka zauna kuma kun zama su, matukar kun zauna kuma kun zama su, bal alqur'ani cewa yake ba ko mantawa kai baka san wannan majalisa akwai wannan rashin mutuncin ba, da zarar ka zauna bisa abin nan ka zauna bisa mantuwa to da ka tuna ko ka ji wani abin da zai kai kokari ka kabar gurin. Idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadith ghayri wa imma yusyidnaka ash-shaytan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin. Haka Allah subhanahu wa ta'ala yake fada. Saboda haka duk wani wanda yake wasu abubuwa marasa kyau miyagun dabi'u, to yana daga cikin hanyar gyara shi shine ai kokari a raba shi da masu irin wannan halayen, wato a kautar da shi daga masu aikata irin wannan laifuffuka. Na sha da na san daga dama daga cikin su kun sha jin kissar wani daga cikin magabata wani cikin Banu Isra'il da annabi yake ba da labari cewa ya kashe mutum 99 saboda aikin daba da ya taso a ciki, yayi kisan kai 99 nafsan, rai ya daure 99, wata rana kawai sai ya ji ya kamata ya tuba, sai ya ce a nuna masa wanda yafi kowa ilimi, sai aka kai shi gun wani mai yawan ibada, mutane suna daukan mai yawan sallah, mai yawan shiga masallaci, mai yawan tsoron alama ce ta ilimi, kuma wannan ba haka bane. Saboda haka sai aka nuna masa wani mai bautar Allah, sai ya je ya tambaye shi cewa gashi abin da ya taso cikin sa har yayi kisan kai kimanin rai 99, hal lahu min tauba, zai iya tuba? Mutumin da ya dago kai ya kalle shi yace ina ai ba za kai da tuba kuma har abada sai wuta. To da yaji haka yaga to me amfanin ya dena, sai ya karasa da shi ya cike 100. To amma duk da haka zuciyarsa tana masa gaigayi, sai ya sake tambaya a nuna masa wanda yafi kowa ilimi, sai aka kai shi gurin wani malami, sai ya ce da shi waye zai shiga tsakaninka da Allah, man yahulu bainaka wa bainat tauba, akwai wanda zai shiga tsakaninka da tuba? Sai ya bashi shawara, sai ya ce ittaliq ila ardi kaza wa kaza fa inna fiha qauman ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum fa inna ardaka ardu su. Annabi sai ya ce da shi shi wannan mutum ya ce da shi amma ka tafi kasa kaza da kaza da kaza, a gurin akwai wasu mutane waɗanda suka keɓe kansu suna bautar Allah, ka zauna cikin su ka bauta wa Allah, domin garin da kake yanzu gari ne wanda suke na mutanen banza. Kaga sai ya kokarin dauke shi daga garin, saboda in har ya taso wani gawurtaccen din daba da zai rika kisa har ya kashe adadin rai irin wannan, koda ya tuba in ya ci gaba da zama da mutanansa, in ba a mai da shi ruwa ba to za a iya yi masa wani abin da zai koma ruwa, domin kullun za a rika tsokanar sa ko ana gaya masa wata magana ana kamar tuban ƙarya yake, to idan ya harzuka zai iya koma ruwa ya ci gaba da kisa. Saboda sai ya ce tashi ya bar wannan gari kuma ya koma garin da zai samu masu bautar Allah a gurin. To idan aka raba mutum da wato da gurin da ake laifi, to ai kokari kuma a hada shi da mutanen kirki, kamar yadda wannan malami ya ce da shi kai kokari ka hadu da mutanen kirki har kullum ba ma mutumin da yake laifi ya tuba ba, ko kai mutumin da ba mai laifin ba kada ka rabu da mutanen kirki, saboda da zarar ka rabu da mutanen kirki to zaka iya fadawa ruwa kuma ko uce ma zaka fada wuta. Allah cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, ya ku wadanda suka imani ku kiyaye Allah ku kiyaye hukukinsa ku kasance tare da masu gaskiya wato ku zama tare da tawagar su ku zama cikin su annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin hadisin bukhari da muslim hadisin abu musa al-ash'ari ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa masalul jalis as-salih wal jalis as-su kam hamil al-miski wa nafikh al-khair misalin mutumin da yake abokin zama na kwarei da wanda ba na kwarei ba kamar wanda yake dauke da turare ne ko wanda yake hura zigazigi na makera yace to shi wanda yake dauke da turare in kana zaune da shi ko dai ya san maka yace kawo hannunka ya daddiga maka ko kuma ka ji kanshin ko ka saya saboda haka zai zaka amfana da shi ta kowace hanya wanda kuma yake zigazigi na wuta ka zaura kusa da shi makeri to ko dai ya kona ka ko kuma ka ji warin abin da yake konawa yana tashi yana bugun hancinka saboda haka sai dai ka cutu da shi ko ta yaya anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa in dai zaka zauna da mutumin kirki to sai ka amfana da shi ko ta halin gaga haka nan in zaka zauna da wanda ba na kirki ba to shi ma sai ka cutu ko ta halin gaga sai ya cutar da kai annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa kamar yadda yake cikin hadisin Abu Dawud hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil mutun yana tare da wato yana kan dabi'a da halayya ta abokinsa don haka ka duba da wa zaka yi abota عن المرء لا تسأل فسأل عن خليله فكل خليل فصل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي ولا تسحب أخا جهل وإياك وإياه فكم من جاهل أردى حليما حين أخاه يقاس المرء بالمرء إذا لم المرء ما شاه وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه باوش هنا تشوى أبو كم براوني to wanda shine abin da annabi yake cewa almar'u ala dini khalili shine abokin barawo barawo ne saboda haka in ana tambayarwa ne to sai a tambayi su waye abokansa wannan ko a dabi'ar mu ce mutun yazo neman aure in ana san a san halinsa sai a nemi su waye yake abota da su to da ji mutanen kwarei to a dauka to shikenan shi ma na kwarei ne in an ji mutanen banza to duk za a ja a hade saboda haka yana daga cikin hanyar gyara kyakkyawar tarbiya bayan an raba mutum da miyagun da abokai to kuma a hada shi da mutanen kirki a rika kai shi masallaci ana sallah da shi a rika kai shi guraren da zai ji kajin karatuttuka ya rika samun tafsiri yana wa'azi a rika daukar shi ana ziyartar wasu malamai da shi wannan zai kara masa karfin gwiwa kuma zai sa ya dore akan tubansa haka nan daga cikin hanyoyi akwai kyakkyawar mu'amala kyakkyawar mu'amala ba abinda ta bari ko mutum kafiri ne ba wai dan uwanka musulmi da ya lalace ba ko kafiri ne ya zama na kana nuna masa kyakkyawar mu'amala to zata taimaka wajen ka ja zuciyarsa zuwa ya saurare ka har ma ya yarda da abinda zaka gaya masa na gaskiya hadisin Sumama ibn Usal ɗaya daga cikin manya-manyan shugabanni da Bani Hanifa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mahara musulmi suka kamo shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kai shi masallaci a daure shi a jikin dirkan masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama yakan je da safe ya same shi ya tambaye shi yaya kake yace abin kamar yace lafiya lau sai ya ce to me kake zato da ni yace ina zatan alkhairi tare da kai wato tare da annabi sallallahu alaihi wasallama in zaka kashe ni in taqtul taqtul zadamin wa in tun'im ala wafi aw kama qal in zaka kashe ni to ka kashe wanda ya cancanci a kashe shi saboda mu ma mun kawo muku hari babu ku banda amma in ka kyale ni to zaka ga alkawari da cikawa to haka kwana uku annabi yana zuwa yana tabbayarsa yana gaya masa haka annabi ya ce a sake shi ana sakinsa sai ya ce yayi musulunta saboda dabi'ar da ya gari tare da annabi sallallahu alaihi wasallama har ma yake ce masa wallahi babu wata fuska a bayan kasa da na tsani in kalle ta a da kamar fuskarka, yana nufin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma a yau babu wata fuskar da nake so in kalla a bayan kasa da take taka. Babu wani addini a baya da na tsada kamar addinin ka, amma a yau babu addinin da nake so a duniya kamar naka. Babu kasar da na tsana a da kamar kasarka, amma a yau an wayi gari babu wata kasa da nake so kamar kasarka. Ba komai ya ja wannan ba kikkiawar mu'amala da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa. Anas yana ba mu labari kamar yadda yake cikin Sahih al-Bukhari da Muslim Imam Ahmad, cewa akwai wani yaro wanda yakan zo yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, Yahudi ne amma yakan zo yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama yan aikace aikace. To sai rashin lafiya, sai Annabi ya tashi ta kanas ya je har gidansu don ya dubo shi. Ba musulmi bane, ba Yahudi ne, amma saboda kikkiawar mu'amala da ake da shi, Annabi ya tashi ta kanas ya je har gidansu don ya dubo shi. Ya same shi kwanci ba shi da lafiya sosai. A lokacin Annabi ya ga ba gatan da zai yi masa irin ya kirawo shi zuwa ga musulunci, sai ya ce da shi aslim, ka musulunta mana. Sai yaron dan yana kwanci, sai yake kallon babansa, da yake babansa yana zaune shi ma bai hude, sai ya kalli babansa, ya kalli Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai baban ya budi baki ya ce, kai wa Abul Qasim da'a, shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallama, yi masa da'a. Dan da nan sai ya karbi musulunci. Annabi ya fita yana cike da farin ciki, yana yi wa Allah godiya da ya kubutar da shi daga fada wuta, kuma daga wannan rashin lafiyar bai tashi bai rasu. Shi kaga jawo wanda yake mai laifi da yi masa kikkiawar mu'amala ba tare da nuna masa tsangwama ba, zai taimaka kwarai da gaske wajen wa saurari kai da zaka gaya masa nasiha ko kai masa wa'azi. Sannan abu na gaba, mu sani cewa komai sai an bi shi a hankali, sannu-sannu. Ba zai yiwu ba wanda ya tashi tun tasowarsa yana laifuffuka, laifi ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, shine shaye-shaye, shine ɗauke-ɗauke, shine kaza, shine kaza. Ba zai yiwu ba lokaci guda ka ce kana so ka gan shi ya dawo tas duk ba waɗannan abin tare da shi. Bi shi a hankali. Ka gaya masa yau, ka gaya masa gobe, in ka samu daga cikin abubuwa goma da yake ya rage ɗaya biyu, to nasarar ka ce ka rage masa wani nauyi da yake kansa. Ka ci gaba da bin sa a haka, sai ka ga wata rana ya miƙe. Amma wani lokaci so muke yi idan mun gama laifuffuka, a lokaci ɗaya muke so mu ga gaba ɗaya ya share waɗannan laifukan, to ƙarshe sai a yi ragas ko a yi rashinsa gaba ɗaya, sai a ɓata goma ɗaya ba ta gyaru ba. Saboda haka ana son bi a hankali. Akwai hadisi da ya tabbata cikin Musnad Imam Ahmad daga Nasir ibn Abi Asim, yake cewa wani mutum daga cikin ƙabilarmu ya zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓi addinin musulunci, amma sai ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama shi fa sallah biyu kawai zai iya yi, ba sallah biyar muke ba, ce to shi biyu zai iya yi. Annabi ya ce eh ne, karɓi musulunci je ka. Saboda me? Saboda in ya karɓa wata rana zai yi duka, ya dai fara a gani. Amma za a ce a kai biyu ba za mu tafi da Allah da kai, da ban ƙarya kake ba, ba gaskiya ba ne, ka zo kai mana wasa da hankali, wani musulmi ka ga yana sallah biyu. Annabi ya ce ku bar shi zai yi duka. Saboda haka mai laifi kada ka ce sai ka same shi ya koma 100% sannan za ka gamsu da shi. Wahab ibn Munabbih yana cewa ya tambayi Jabir ɗan Abdullah game da sha'anin ƙabilar Thaqif, ƙabila ce da take zaune a Ɗa'ifa kusa da garin Makka. To sun zo za su musulunta, amma suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama sharaɗi. Sharaɗi shi ne ba za a riƙa karɓar zakkarsu ba, kuma ba za a ce za a fita da su jihadi ba. An san cewa waɗannan abubuwa manya ne a wancan lokaci da kuma a musulunci gaba ɗaya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan ba komai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi musulunci sa haka. Sahabbai suna mamaki. Annabi ya ce sayatasaddaquna wa yujahiduna idza aslam. In dai sun musulunta za a je karɓar sadakar su bayar, kuma sannan za su fita jihadin. Saboda haka bi a hankali yana da tasiri. Wani lokaci wanda kake tsammanin ba zai tuba ba, bi a hankali sai ka ga wani dan abu ne kankani ya gittu sai ya sashi ya tuba. Na san watakila wasu ku sun shajin labarin Fudail ibn Iyad. Al-Fudail ibn Iyad wani yana daya daga cikin manyan masu bautar Allah a duniyar musulunci, tabi'i ne babba kuma malami ne kuma mai babban bautar Allah ne sosai, ba tabi'i bane daga cikin atba'ut tabi'in, mai bautar Allah ne sosai, ana kiran shi Abidul Haramain cikin lakabin da ake masa. To amma kun san farkon tasowarsa kafin ya zama Shaykhul Islam Az-Zahid Al-Abid, kafin ya samu wannan lakabi babban dan fashi ne, babban dan fashi ne, yakan tare alhazai in za a tafi haji, sanda a kafa ake tafiya haji ayi ayari a dau guzuri dau abin da za a kashe da abin da za a ci, to shi sai ya tare hanya yana yi mutane fashi ko musulmi. To da wannan ita ce sana'arsa, sana'ar fashi. To wata rana ya fita abinan akwai wata mata da ya gani ta shiga wani gida kawai sai ya yi sha'awarta. To tunda daman masu irin wannan dabi'ar fade ma ba wani abu ne a gunsu, saboda haka sai ya taka katanga zai fada gidan ya je mata fadi. Sai kawai yaji wani yana karatun Al-Qur'ani yana cewa alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wama nazala min al-haq, ashe lokaci bai yi wa mu'mine ba su ji tsoron Allah, zuciyarsu ta raurawa da tsoron Allah da abin da aka saukar da gaskiya. Wannan ayat da yaji kawai sai ya sandare kamar an kama shi an daure shi a gurin sai ya kasa motsawa, sai yake cewa bala qad ana, lokaci yayi, lokaci yayi, lokaci yayi. Sai ya tafi wani kango cikin duhu ya shiga ya samu ya zauna har kafin garin Allah ya waye. A kangon akwai kuma matafiya su ma sun shiga kangon, su ba su ganshi ba, shi kuma bai gansu ba. Saboda haka sai ya ji magana, sai ya ji ɗaya yana cewa mu tashi mu tafi, mu tashi mu tafi. Sai ɗaya ce kai za mu gamu da babban dan fashin nan fa Fudail ya yi mana fashi a hanya. Sai ce kai wato nan ga musulmi suna kokarin fita su fiya ibada ne, ashe suna jin tsoro na ni zan tsauna in musu fashi. Daga lokacin ya tuba ya kama hanya ya ce abinda zai yi ya wato ya biya wannan abinda ya yi a baya na laifuffuka shi ne ya yi mujawara da ɗakin Allah, shi ne ya koma kusa da Ka'aba ya zauna a can. Al-Qa'nabi wani ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi ne, sananne ne a gurin ɗalibai, Abdullahi ibn Maslama Al-Qa'nabi ɗalibin Imam Malik ne, ya zauna tare da Imam Malik shekara 30, kuma malamai da yawa sun yi ruwaya a gurinsa mutum ne mai gudun duniya mai tsoron Allah matuƙa da gaske. Dalilin tubansa yana matashi yana yawo tare da 'yan daba, yara matasa irinsa sukan zo gidansa a haɗa musu burkutu su sha su yi kaɗe-kaɗe su yi raire su tafi. To wata rana ya haɗa burkutunsa da za a zo a sha a yi casu a cashi, yana zaune a ƙofar gida yana jiran abokansa su zo. Sai ga Shu'ba, ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi, Shu'ba ibn al-Hajjaj, sai ga shi ya zo wucewa, ya zo daga Basra, daga Basra, shi kuma yana Kufa ne. Shikenan sai ya ganshi sai yake cewa wancan waye, mutane suna ta bin Shu'ba kasancewarsa babban malami, kowa yana son ya ji ilimi a wajensa. Sai ya ce wancan waye, sai aka ce wancan ai babban malamin hadisi ne. Sai ya tashi sai ya je gunsa sai ya ce ka bani hadisi. Shi kuma ya ganshi gashi wani iri haka burgitsatsa, hadisi wani abu ne mai kima ba kowa ake koyawa ba, saboda haka sai ce ba zan baka ba, a haka ba zan baka ba. Sai ya zare masa wuka sai ce ko ka bani ko in daba maka, ko ka bani hadisi ko in soka maka. Shu'ba sai ce to shikenan, sai ya fara bashi hadisi. Haddathana Mansur ar-Rabi'i anna Abi Mas'ud Uqba ibn Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza lam tastahi fasna ma shi'ta. Sai ya karanta masa isnadi har zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da yake cewa idan baka jin kunya kai abin da ka ga dama. to kaga wa'azi ne a ba cikin karatu da ya gaya masa haka sai jikin sa ya sagi kawai sai jikin sa ya mutu a lokacin sai ya koma ya ce wa babarsa ya je ya dauki wannan tulunan giya da aka yi da ya zubar da su ya ce wa babarsa idan abokaina sun zo ko ki shigo da su in sun shigo ki ba su abinci su ce in sun ci ki gaya musu abin da nayi na faffasa tulunan giyan nan kuma ba ni ba su wannan shine abin da ya kamata duk mutumin da zai tuba ta gaskiya to ya gaya wa abokan shashancin sa shi ya tuba in ba haka ba za su daina zuwa wajen sa ba in kuma za su ci gaba da zuwa za su ƙara tura shi cikin barna saboda haka daga lokacin Shu'ba dai ba zai yarda da shi ba saboda ga yadda suka kasance ya zare masa wuka sai tattare nashi ya dawo Madina ya zauna tare da Maliku shekara 30 ba hadisin Maliku da bai ji ba ya ɗaya daga cikin manyan ɗalibansa kuma ya samu yabo ba kaɗan ba Maliku shi kansa yana yaba masa in ya je ga gida zuwa dawowa cewa yake ku tashi mu je gurin wanda yafi kowa bautar Allah a duniya shi Maliku ya ce mu tashi mu je mu duba shi asalinsa daddaba ne saboda haka ashe kaga ba a ɗeba ƙauna abu ake minsa a hankali a hankali wataƙila wanda ba ka zato a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci wata kalma ɗaya biyu uku za ta yi masa tasiri masu kyamara suna nuna min lokaci ya yi amma da na ci gaba da ba ku misalai irin waɗannan ya za a ce a ci gaba suna da haƙƙi aikinsu ne ina wani gari ya gari ya wani saboda haka za mu rufe lecture a nan insha Allah wata rana za ku ji sauran da iznillahi a wata munasaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada أبدا بكينا كسكري الله في منا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته